su iya magana kan ce rabo ne minallahi wai tsuntsu daga sama ga shashe bayan shafe watanni tara dauke da juna biyu ga kuma nakudar karshe wata mata ta haife wata santaleliyar kwalaba Allah sarki rikici akan sai an shiga gaban motar oga wata amarya ta sumar da kishiyarta a wani salo da tace ruwa fa ba sa an kwando bane idan ajali yayi kira ko babu ciwo sai an tafi wani dan sanda ya rasa ransa a hannun wani fusataccen soja a lokacin da ake atisaye a dakace mu gwamnan Kano ya tabbatar da aniyarsa cewa zai sanya hannu domin dai a tabbatar da hukuncin kisa kan malamin nan da kotu ta yi masa hukuncin kisa a dakace mu Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda masu iya magana kan ce mai komai da akwai Shirin na yau dai zai faro ne daga can birnin Lagos cinkus ɗakin tsimma makarinki sai an koma inda rahotanni ke tabbatar da yadda wani dan sanda mai mukamin su feto ya rasa ransa a hannun wani soja marmari daga nesa bayan da ya shaki ma a wani lamari da ya hada su kakakin rundunar yan sandan jihar ta Lagos Benjamin Honde shine ya tabbatar da faruwar lamarin a safiyar Juma'an nan inda ya ce aitini ma sun tattauna da manya daga rundunar sojin ƙasa dake jihar domin da ya ganin cewa wancan ofisa da ya hallaka yan labai Ya girba abin da ya shuka. Wasu ga naudai sun shaida cewa rukunin sojojin sun kwashi ƴan sandan ne su biyu da suka kama su a wata mahadar hanya a wani al'amari da ake zargin cewa ko dai sun yi kokarin tsaida su ne sadda suka zo wanda a can ne dai mai faruwa ta faru bayan da suka casa su ɗaya daga cikin su dai da ƙyar ya tsere a inda na biyun kuma aka yi asibiti da shi bayan da idan manya ya kai kai a inda na ukun ko ogansu wato su feto a nan dai kafin a je asibiti sakamakon dukan kullun da ya sha a ciki yana ta aman jini kafin dai zuwa asibiti ya ce garin kunan a wani salo daga nauke cewa wannan cin zali dai babu dadi har wa yau wani ganau kuma ya ci gaba da cewa al'amarin da ya faru akan idansa ya faru ne a lokacin da motar sojojin ta zo tana kokarin tsallaka titi ba a ba su hannu ba wancan dan sanda kuma ya tsaida su wataƙila hakan ne da ya fusata ƴan maza gami da afka wa'ancan ƴan sanda shi kuwa marigayi ofisa mai mukamin su feto yana gefe tsallakowarsa kuwa domin dai ya shiga tsakani shi ma dai aka yi tafiyar yaji da shi wanda a nan ne dai sai ga wasu aka daidaita rundunar sojin ta ƙasa ta 81 da ke jihar ta Lagos dai ta tabbatar da faruwar lamarin inda tace za su hada kai da rundunar ƴan sandan domin dai zakulo wa'ancan sojoji da suka ci zalin waɗannan ƴan sanda da kuma daukan matakin da ya dace domin dai a cewar Mr. Olani babban komandan rundunar ta 81 tsakanin su da ƴan sanda ai akwai girmamawa to Allah ya kyauta hakan dai ai dama ake fata domin ko dama irin wannan ba komai zai kawo ba illa tsinkewar zare Ajiye ne Allah ya yi wa tsohon babban su feto janar na rundunar ƴan sandan ƙasar nan Mustapha Kumawo Balogun rasuwa bayan fama da rashin lafiya na wani lokaci. Tafa Balogun dai yana cikin ƴan sandan da ake ganin tarihi ba zai manta da su ba yadda aka sha harƙalla iri-iri ta zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma halatta kuɗin haram a lokacin da yake aikin ɗan sanda a matsayin babban su feto janar na rundunar ƴan sandan ƙasar nan. Akan hakan ne ma wakiliyarmu Khadija Ahmad Ismail ta haɗa mana rahoto na musamman akan rayuwar. Dan sandan Mustapha Kumawo Balogun
Tsohon babban sifetan ƴan sandan Najeriya Mustapha Balogun wanda aka fi sani da Tafa Balogun ya rasu bayan wata gajeriyar jinya da yi a Lagos yana da shekaru 74 jaridar Punch ta rawaito cewa wata kafa daga iyalansa ta tabbatar mata da cewa ya rasu ne a daren jiya Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare bayan wata gajeriyar jinya da yayi Balogun wanda aka haifa a ranar 8 ga watan Agusta na shekarar 1947 a garin Orunga dake jihar Osun kuma shine shugaban rundunar ƴan sandar Najeriya na 21 a tarihi bayan da aka nada shi a mukami a watan Maris shekarar 2002 kafin ya kai wannan matsayi ya rike mukamai da dama wanda suka hada da mukamin kwamishinan ƴan sanda a jihar Edo ya kasance kwamishinan ƴan sanda na farko na jihar Delta ya kasance kwamishinan ƴan sanda na jihar Rivers da kuma jihar Abia bayan da ya samu karamin mukami zuwa mataimakin babban sifetan ƴan sanda mai kula da shiya ta daya Kano. Daga nan ne likafarsa ta yi gaba, inda aka nada shi sifetan janar din a ranar 6 ga watan Maris na shekarar 2002. A ranar 4 ga watan April na shekarar 2005, hukumar EFCC ta gurfanar da shi a gaban babban kotun tarayya Abuja akan zarginsa na sa da halatta kudaden haramun sama da dala miliyan 100 tsawon shekaru 3 da yayi a mukamin Sanas Sifetan Janar. Hukumar ta EFCC karkashin jagorancin Nuhu Ribado ta tume shi da laifi 70, inda ga bisani yayi yarjejeniyar bayar da wasu daga cikin kudade da abubuwan da ake zargin na sacewa domin a sassauta masa, inda aka yanke masa hukuncin wata 6 a gidan yari. Mai shari'a Binta Yaku ta zartar da cewa kasancewarsa ya nuna nadama, kuma wannan shine lokaci na farko da ya aikata laifi, hakan yasa ta sassauta masa hukunci. Ta umarci da ya biya naira 500,000 akan kowanne daga cikin laifukan 8 da amincewar ya aikata daga cikin 56 da suka shafe shi kai tsaye, tare da ta kama naira miliyan 4. Mai shari'ar ta kuma yanke masa hukuncin zaman gidan yari tsawon wata 6 daga cikin laifuka 8 da ya aikata. Shari'ar ta dauki hankalin al'umma, inda a wani bangaren ya fada akan kujerarsa a ranar 29 ga watan Yunin shekarar 2005 a kotun. An sake shi a ranar 9 ga watan Fabrairun shekarar 2006.
A gaida DJ. To anan kuma shugaban karamar hukumar Danbatta, Alhaji Muhammad Abdullahi Kore ne ke kiran dalibai yan asalin karamar hukumar ta Danbatta waɗanda suke karatu a manyan makarantun kasar nan cewa karamar hukumar za ta tantance su a ranar Asabar mai zuwa 6 ga wannan wata da muke ciki idan Allah ya kai mu, da kuma ranar Lahadi 7 ga wata, domin dai ba su dan hasafin da gwamnatin karamar hukumar ta saba ba su a duk sanda irin wannan lokaci yake wayo. Za dai ayi wannan tantancewa ne a sakatariyar karamar hukumar ta Danbatta da karfe 9 safe a waɗancan ranaku na 6 da kuma 7 ga wannan wata na Agusta. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa duk ɗalibin da zai zo tantancewar da ya zo da ID card ɗinsa da kuma katin zabensa wato voter card, sai kuma admission letter wato takardar nan ta shiga makaranta, da kuma indijin takardar shaidar kai dan asalin karamar hukumar ta Danbatta ne, da kuma awarded letter wato dai takardar da hukumar ba da tallafin karatu ta jihar Kano ke bayarwa, da kuma receiptin biyan kuɗi na ƙarshe. Sanarwar na kira ga duk wani ɗalibi ɗan asalin ƙaramar hukumar ta Danbatta da ya gaggauta zuwa tantancewar a ranar Asabar da Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin dai dacewa da wannan tagomashin arziki daga shugabancin ƙaramar hukumar ta Danbatta ƙarƙashin jagorancin Honorable Alhaji Muhammad Abdullahi Kore. Sanarwa daga Ahmad Muhammad Sani Gwarzo, jami'in shiya na yaɗa labarai na ƙaramar hukumar ta Danbatta. Mai sauraro kada dai a shafa, a dakace mu. Madalla barkanmu da dawowa, inda daga kotun shari'ar musulunci kuwa da ke kofar kudu, kotun mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiyola, an gurfanar da wata amarya wadda ta sumar da kishiyarta wato dai uwar gida a lokacin da suke dab da shiga mota domin dai tafiya a anguwa. A lokacin da aka gurfanar da wadda ake tuhuma wato amarya a gaban kotun, takardar tuhumar 'yan sanda ta shaida cewa ana tuhumar ta ne da laifin nuna ƙarfi da kuma haifar da rauni ga uwar gida, wanda lamarin ya faru ne a lokacin da ake kokarin daukan ita uwar gida domin dai kai ta asibiti. Cewar takardar tuhumar 'yan sanda nan ne dai ita amarya ta zo, domin dai a ce wata za a fita, kuma tunda ita ce amarya sabon jini bai kamata a ce an sa ta a bayan mota ba, a gaban mota ya kamata a dauke ta, domin dai a kalamanta ita ya fi dacewa da ajiye ta a gaba. Ana tafiya ta ne wa mai gida fari gami da rangaji. Hakan dai tun ana mai da kalamai har ita amarya ta fara kai mari da mangari, wanda kafin ka ce kobo dai ta shake uwar gida, al'amarin da har aka kai ga gadan asibiti, wanda bayan ta farfado ne daga dogon suman da ta yi sakamakon shakar da ta sha a hannun ita amarya ba kya laifi, inda dai ita da 'yan uwanta uwar gida suka garzaya caji ofis domin dai shigar da ƙara akan amarya da suka ce ta yi yunkurin hallaka musu 'yar uwa. Amarya dai ta musanta tuhumar da ake yi mata, wanda alkali dai ya aike da ita gidan ajiya da gyaran hali sai ranar 19 ga wannan wata da muke ciki domin dai a dawo kotun.
To abin da ya kani wannan kotu duka na akai aka ji min ciwo kishiya ta ci abin, ni ban san abin da ya dan ba, ni dai na fito za a kai ni asibiti ba ni da lafiya, sai kawai na ganta a kusa da motar nan, motar mai gida ya turo a kai ni asibiti saboda ba zan iya tukatawa ba. Sai na ce mata ina zaki je, sai ta ce min matsa mata, sai na ce mata a'a da Allah matsa asibiti zani. To kafin na karasa rufe kofar nan sai kawai naji duka a goshi na. Kafin na kuma wani magana sai na kuma jin na bi a daidai ido na. Na uku ya sauka a daidai baki na. Sai na fahimci cewa makasata take nema ba gidan mu daya ba kowace gidan ta. Ni ina zaune da kowa lafiya. Eh ni ce babba ita ta hudu ce. Bayan ni dai kawai nan dukan da naji sai nayi kokari in boye fuska ta saboda ita fuska abu ce mai alfarma boye ta saboda kar ta yi mata illa. A ƙarshe ma ta nade ni da hijabi na ta shaƙe min wuya na. Har na daina numfashi to daga nan ban san me ya faru ba sai jin mutane suna cewa ta daga ta ta kyale ta to ni kawai abin da na ji kenan dan sarkin mu ne ma ta farkai na asibitin yanzu mai gidan mu to ni dai na bar shi da ya ce shi babu ruwan sa
to Allah ya kyauta da fatan dai za a yi sulhu domin ko dai amarya ba kya laifi a gidan yari abin dai ba dadin ji a har yanzu dai da yake muna kotun anan ma dai waɗansu matasa ne suka gamu da fushin kuliyaman ta sabo bayan da suka yi dogon hannu akan tinkiyar jama'a kamar dai yadda za ku ji daga wakiliyar mu Aisha Suleiman Soran Dinki
shi dai matashi mai suna Abdullahi Musa mai shekaru 32 da dan uwan laifinsa Abdullahi Sani dan shekara 28 dukkanin su mazauna unguwar Kofaran ne dake jihar Bauchi inda dan sanda mai gabatar da ƙara Sufeto dan Juma Yusuf ya karanta wa da ake zargi kunshin tuma-tuman da ake musu. Sufeto dan Juma ya ce tun a ranar 2 ga watan Agustan da muke cikin rundunar ta yi nasarar dakume waɗannan matasan biyu da wata jibgaggiyar tinkiya. Inda kuma rundunar ta yi bincike ta gano wannan tinkiyar ba tasu bace. Bayan karantawa waɗanda ake zargi kunshin tuma-tuman da ake musu, alƙalin kotun barista Muktar Adam Bello Damba mai juya kan waɗanda ake zargi. Ya ce musu kun ji laifin da ake tuhumar ku da shi. Waɗanda ake zargi suka da baki suka ce sun aikata wannan laifin da ake tuhumar su da shi. Kana alƙalin ya juya kan dan sanda mai gabatar da ka inda yake tambayar su an taba samun su da irin wannan laifin ne? Sufeto dan Juma Yusuf ya ce ko ta a'a wannan shine karo na farko da suka taba yi. Mai shari'a barista Muktabe juya kan waɗanda ake tuhumar ko akwai wani abin da za su ce wa kotun? Matasan suka kada baki suka ce su dai sun san sun yi laifi kuma suna roƙon kotu mai adalci ta yi musu sassauci. Kuma aikata hakan babban laifi ne da ya saba wa kundin laifuffuka sashi na 122 na tsarin dokar final. Nan take alƙalin kotun barista Muktar Adam Bello Damba mai yanke musu hukuncin ɗaurin watanni 3-3 a gidan ɗan Kande ko biyan tara naira 10,000 ga kowannensu. Sai dai kuma bayan zartarwa da matasan hukunci ne suka yi mana ƙarin haske kamar haka.
A daidaira abawu sabon daidaira abawu kan da aka shiga yin ba don shi yana zama a yawari ya kuma na kwangon makabini da mata.
Allah shi ya zai shi ya ƙara kawo wanda
su ne. A gaida Indo da fatan dai kuma matasa za a dinga kai zuciya nesa. To anan kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam shine ya tabbatar da kudirin nan da yayi watanni 5 da suka gabata cewa zai sanya hannu a lokacin da kotu ta zartar da hukuncin da za ta zartar akan mutumin nan da ya kashe yar mitsitsiyar yarinyar nan Abdulmalik Tanko. Gwamna Ganduje ke cewa wannan fa alƙawari da yayi yana nan daram babu abin da zai canja shi. Ran 28 ga watan Yulin da ya gabata ne dai mai shari'a Usman na Abba na babbar kotun jiha ya samu wanda ake tuhuma na farko da na biyu da laifin hadin baki garkuwa da ɗaliba gami kuma da kashe ta da binne ta babu gaira babu dalili. Lamarin da yasa alƙalin ya yanke wa dukkanin mutum biyun hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da ya gamsu da hujjoji daga lauyoyin gwamnati cewa sun aikata wannan ganganci. Bayan hukuncin kisan da ya kotun ta kuma yanke musu hukuncin zaman gidan gyaran hali na wa'adin shekaru 5 ga Abdulmalik Tanko da kuma 4 ga Hashim Isyaku bayan samun su da laifin a wasu ƙarin tuhume-tuhume guda 3 da aka yi musu banda ɗaya jal da bai tsaya ba. Yayin da kuma kotun ta yanke mutum na 3 da ake tuhuma wato Fatima Musa wacce kotun ta kuma ce ta yanke mata zaman shekaru 2 a gidan ajiya da gyaran hali sakamakon roƙon da lauyar ta yi cewa kotun ta yi mata sassauci domin kuwa bata san abin da aka aikata zai kai ga hakan ba. Tun a lokacin da ake shari'a ne dai gwamna Ganduje Khadimul Islama na Hafsatu mai abin mamaki yayi alwashin sanya hannu akan hukuncin kisa matukar kotun ta yanke musu hukuncin. To amma shari'ar dai wacce aka kammala a cikin abin da bai gaza watanni 6 ba yanzu haka dai ta fara janyo cece kuce ko gwamnan zai tabbatar da wancan alƙawari da yayi a baya cewa idan kotun ta yanke musu hukuncin kisa zai sanya hannu. Da yake bayani dangane da batun kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya bayyana cewa yana da yakinin gwamna Ganduje zai cika wancan alƙawari da yayi watanni 5 da suka gabata. Ya ce duk da cewa hukumar kula da gyaran hali ta ƙasa ce ke da alhakin ba da takardar sanya hannun amma hakan zai tabbata ne idan lokacin ɗaukaka ƙara na kwanaki 90 ya wuce wanda aka yanke yanke wa hukuncin wato Abdulmalik Tanko da kuma Hashimu basu dauka kara ba. Kwamishinan na shari'a yace waɗanda aka yanke hukuncin har yanzu suna da damar daukaka kara kamar da yadda kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma dokokin da suka samar da shari'u irin wannan suka ambata. Kwamishinan ya kuma yaba wa alƙalin kotun da ya saurari karar tare da yanke hukuncin ba tare da jan dogon lokaci ba ana shari'ar. Abinda yace wannan ba komai zai kara tabbatarwa ba illa ƙwarin gwiwar da al'umma suke da ita akan alƙalai. To wannan kenan. To anan kuma mahaifin yarinyan nan ce marigayiya Hanifa Abubakar wato Malam Abubakar Abdulsalam ke bayyana godiya akan abin da yace tun lokacin da wannan waƙiya ta afka masa na sace yar tasa. Yan jaridu a jihar Kano sun bashi gudunmawar da bai san adadi ba, adan haka ne ma yayyo takakkiya domin da yazo a gaisa kafa da kafa da kuma godewa yan jaridin ciki kuwa har da Premier Radio da yace irin gudunmawar da suka bayar na yada labarin sakayya na gurin mahalici.
Sunana Abubakar Abdulsalam, ni ne mahaifi ga marigayiya Hanifa Abubakar Abdulsalam. Irin rawa da kuka taka wajen bibiyan al'amuran da tun daga ranar farko har izuwa yau, shawara ta abokai da 'yan uwa da kuma ni kaina tunanin ya kamata a ce na tako na yi takakkiya na zo muku godiya. Babu wata kalma ko wani abu da zan muku nuna farin ciki na illa iyaka in tako din. Godiyar ma ba ita isa ba, sai dai muku addu'a, don addu'a ita ce mafi alkhairi ga dukkan mutum. Ita addu'a ita ce ta kawo mu har ga wannan matsayi, don haka na gode muku. Allah ya saka muku da mafi alkhairi. To ainihin ban da takalma da zan nuna cewa mun yi farin ciki.
Malam Abubakar Abdulsalam kenan mahaifin marigayiya Hanifa. Yanzu kuwa bar mu leƙa can jihar Bauchin Yakubu, yadda wata baiwar Allah aka rawaito yadda ta haife juna biyun da ta shafe watanni tara tana laulayi. To amma dai al'amarin daga ƙarshe sai ya bar kowa da mamaki. Malama Ummi Hamza dai bayan ta shafe sama da awanni shida tana naƙuda, daga ƙarshe dai da mamaki Malam Salisu Ahmad ya bayyana cewa a ƙarshe dai suna zaune sun yi jingum-jingum sauraron a zo a ce masa mai ɗakin nasa Malama Ummi Hamza ta haihu. Sai gashi Ungozoma ta shaida masa cewa ai matar tasa ta haihu ko wata gundumemiyar kwalaba. Yi kwalaba fa mai sauraro. Malama Ummi da bata wuce shekaru 25 a duniya ba ta bayyana cewar gabanin ta haihu ta dade tana ganin matsaloli da dama waɗanda sai a yanzu take ankara cewa ta yi mamaki ita kanta kwarai da gaske yanda ta shafe tsawon wannan lokaci tana laulayi. Zuwan kuma naƙuda ga tunanin ta za a haifo dan mutum. To amma gashi sai aka kare da haifuwar kwalaba.
Sunana Ummi Hamza. Shirin da biyar ne.
Wannan matsalar ciwo ce da kuma yake ji a cikinki?
Na daɗe ina ji gaskiya. Ya fi shekara tun kafin IPA na biyu. Abin yake cikina. To ba na bacci.
Kina ji irin ciwon ciki kuma su wanke sa shi?
Ina ji tun da harkacin dabbobi nake yi.
To da yake ya kwashi mun na'ura sai kamar nake aikon yana kin farko ko kuma?
Naƙuda ne sosai. Yanda na ɗauka ma aihuwa dan yi.
To amma ke me yake tunani akan wannan abin da ya same ki?
Gashi nan din da ya yi mu ce jarabawa ne na Ubangiji. Duk kuma wanda yake da hannu a ciki, Allah Ubangiji ya shaye shi in mai shirywa ne. In ba mai shirywa ba ne kuma Allah ya mayar masa kansa. Ni dai Allah ya sa iyawa nan kenan.
Amma yanzu bayan abin ya fita kike ji a cikinki?
Ba ni jin daɗi ne kawai, ko abinci ba na iya ci. To da yake damu ne yanzu.
To ai dama dai ikon mahalicci ya fi ganin. Yanzu kuwa bari mu je ga tattaunawa ta musamman da muka yi da shugabannin kungiyar 'yan biyu ta maza da mata ta ƙasa a daidai lokacin da ake jajiberin bukukuwar ranar tagwayen ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a wannan mako da za mu shiga.
Sunana Hassan Tijjani Salihu Kofar Mazugal, shugaban gidauniyar tallafin tagwaye maza da mata ta ƙasar Najeriya.
Usaini Tijjani Salihu, ɗan uwan shugaba.
Ita wannan tafiya ta samu asali ne daga ƙasar Amerika. Akwai wasu tagwaye wanda suka ƙirƙiri irin wannan tafiyar a matsayinsu na tagwaye domin su zo su haɗu. Su irin suna haɗuwa ne tagwaye kala daban-daban, saboda haka shekarun da yawa wanda yake shekarun sun haura ma kusan shekara 100 ko sun kai. To wannan yasa tun a lokacin baya muka yi tunanin mu ma a matsayinmu na mu da muke musulmai ma mu aka yi wa horo da mu haɗu mu haɗa kanmu kar mu rarraba. Yawwa, sannan kuma duk tagwaye su suke da alama ta haɗin kai, ma'ana symbol na unity. kaga ai tagwaye su ne suke zauna a cikin mahaifiyar su tare a mahaifa daya saboda haka dan haka ake kiran tagwaye biyu kyautar Allah kyauta ce daga Allah ba kuma kowa yake ba ba sai wanda ya so a lokacin da ya so wannan shine dalilin da yasa mu muka kafa wannan tafiya shekara ta 2007 saboda haka in ka irga shekara 15 kenan saboda ita wannan tafiyar ta kafu ne wata ranar juma'a kuma dama duk abin da kai kirkire shi juma'a juma'a babbar rana ce kaga kusan rana ita daya ga watan 6 shekara ta 2007 saboda haka ita tafiyar ta fara kafuwa ne da ni da dan uwana da wasu kuma tagwaye wanda suke a lungun tagwayen gida Hassan da Hussein kamar yanda muke Hassan da Hussein ran uwana wa'inda za su zama kamar daidai ku sai dai masu zuwa kallo domin mun taru kawai muke zama abin kallo a wajen nan dan muna taruwa a wannan lokacin kamar set 10 zuwa sama da 10 to wannan sai kawai muke baiwa al'umma sha'awa ake zaka ji wasu sun zo ku yi mun addu'a ina san irin ku kaza kaza Allah ya bani in ka tashi bani Allah ka ban masu kama kamar wa'annan ko wa'ancan mutun da ya rude ma ya rasa wata irin addu'a zai to ina tuna wannan an sha gwagwarmaya an wahala kafin wannan abin ya azami ran 7 ga wata zamu dandazo a gidan talabijin na Abubakar Rima anan zamu dandazo dan mukan zo sama da rukuni an fi 2000 ana taruwa a Ghana a gaisa a ga yan uwa a murna a ci a sha a nishadi sannan ranar 8 ga wata zamu fito mu zo asibitin Murtala mu bada jini ga marasa lafiya ga al'umar jihar Kano da ma wanda yake ba dan jihar Kano ba dan Allah ne san wanda zai moru wannan
gaskiya dama kuma haka ta saba yi
sai kuma ranar 9 ga wata
to gaskiya a yanzu ka san mu tafiyar mu ta tagwaye in an ce mun kai nawa mun kai kimanin set rukuni kenan kamar ni da dan uwana kuma tafiyar ba wai iya maza bane ba maza da mata ne tunda sunan kungiyar Twin Brothers and Sisters Empowerment Foundation saboda haka wannan tafiya muna da kimanin set na tagwaye 4000 saboda haka in na ce ma 4000 ba wai ina nufin kwaya 4000 ba set kaga sai ka ninka ta so biyu saboda haka muna fatan mu ta karuwa dan haka ma muka safa manufa ta auratayya Hassan da Hussein su aura Hassana da Hussein kuma dama tun daga kafa wannan tafiyar shekara ta 2007 wallahi da abin da aka fara kenan da wani magance barace da aka yi wanda yake Allah shaida ne al'umma ma shaida ne mun samu nasarar yaki da bara da tagwaye da aiki saboda ba ma jin dadi kwarai da gaske su tagwaye ba ababan bara bane gaskiyar magana saboda haka ita bara ma a musulunci gaskiya ba wani abu ne na ci gaba ba fatan ta ake ba akwai abin da yakan ma mutun ya ce yayi bara din amma daga sanda ka nemi abin da ka samu abin da kake nema to baran nan fa ta zama haramun a gare ka bara kaskanci ce wassalamu alaikum
shugabancin kungiyar NBU ta kasa kenan a yayin shirye-shiryen bikin ranar NBU ta duniya wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Ibrahim Aminu Rimin Kebe Afiya Haruna Ado da kuma Khadija Ahmad Ismail Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi